Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalal FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan an wayi gari lafiya. Yau Alhamis 5 ga watan Disamban 2019. Muhammad Hafiz Baballe tare da Murtala Faruku sanyin da muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, 5 na safe kenan a Ghana, wato karfe 12 dare a nan Washington DC. Da farko ga kanin labarai.
Manyan masana uku a sha'anin tsarin mulki sun shaidawa kwamitin Majalisar Wakilan Amurka cewa shugaba Donald Trump ya aikata laifin da ya cancanci a tsige shi ta hanyar tursasawa Ukraine ta gudanar da bincike da zai amfane shi a siyasance. Ana hasashen cewa ayyukan yaɗa labaran kungiyar IS na tangal-tangal a kafofin sadarwa na internet, bayan da jami'an nahiyar Turai suka kai farmaki ga dubban shafukan su na aikewa da saƙonni. Shugaban ƙasar Uganda Yoweri Museveni ya jagoranci ɗaruruwan jama'a a wani gangami yaƙi da cin hanci da rashawa, duk da yake manazarta na ganin ba da gaske yake ba.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya an horar da wasu matasa dabarun cuɗanya da al'umma da kuma haɗa kai da jami'an tsaro wajen gudanar da aikin sa kai, kamar yadda mahalatta taron ke cewa.
Sun koyar da mu akan in an zo a samu jami'an tsaro a samu a haɗa kai da su, idan ka kama mai laifi idan ka ɗauka ka kai musu, su sun san yadda za su hukunta shi, kai kar ka ɗauki doka a hannunka.
Haka kuma za ku ji cewa a jamhuriyar Niger wasu jami'an tsaron ƙasar ne suka samu wani horo na musamman kan dabarun tattara bayanai da ke da nasaba da ayyukan ta'addanci.
In aka zo fagen faman nan tare da 'yan ta'adda, da akwai abubuwa da yawa, waɗansu labarai da za a iya samu a nan kan fage, wani za a yi amfani da su a koti.
Sannan kuma muna tafa da shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdi take gabatarwa, amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan safiya kuma ga labaran. Manyan masana uku a sha'anin tsarin mulki sun shaidawa kwamitin Majalisar Wakilan Amurka cewa shugaba Donald Trump ya aikata laifin da ya cancanci a tsige shi ta hanyar tursasawa Ukraine ta gudanar da bincike da zai amfane shi a siyasance. Farfesa a sha'anin shari'a na Harvard Noah Feldman ya faɗawa 'yan majalisar cewa a yadda Trump ya buƙaci shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya buɗe bincike akan ɗaya daga cikin manyan abokan hamayyarsa na Democrat a zaɓen shekara ta 2020, kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden ya nuna ƙarar cewa ya aikata babban laifi wanda aka tsara daga cikin laifukan da ake tsige shugaban ƙasa a kan su a kundin tsarin mulkin Amurka. Ita kuwa Pamela Kalan, farfesar shari'a a Stanford, cewa ta yi ya kamata a ce shugaban Amurka ya hana ƙasashen waje yin kutse a zaɓen Amurka ba wai ya gayyato su ba. Ta bayyana buƙatar da Trump ya yi wa Zelensky a matsayin babban laifi, wato a matsayin babban laifi na amfani da ofishinsa ba bisa ka'ida ba. A jawabinsa na buɗewa, wani farfesan shari'a daga Jami'ar North Carolina, Michael Gerhard, ya shaidawa kwamitin shari'a na majalisar cewa idan har majalisar ta kasa tsige Trump a nan, to kuwa lallai yunkurin na tsigewar ya zama maras fa'ida, domin kuwa kundin tsarin mulki ya yi haramcin kafa basarake a ƙasar Amurka. Ba wanda ya fi ƙarfin doka, ko da kuwa shugaban ƙasa ne a kalamansa. 'Yan Republican masu goyon bayan Trump kuwa sun kira wani farfesan shari'a a Jami'ar George Washington, Jonathan Tolley, wanda shi kuma ya ce akwai rauni sosai ga shaidun da ake yunkurin tsige Trump da su, da kuma ƙiyayya ƙarara daga 'yan Democrats domin tsige Trump. Ana hasashen cewa ayyukan yaɗa labaran kungiyar IS na tangal-tangal a kafofin sadarwa na intanet, yayin da suke ƙoƙarin farfaɗowa fiye da mako ɗaya bayan da jami'an nahiyar Turai suka kai farmaki ga dubban shafukan su na aikewa da saƙonni, ba kamar yunkuri na baya na daƙile kafofin farfagandar kungiyar ta 'yan ta'adda ba da ya samar da sakamako na wucin gadi. Jami'an yaƙi da ta'addanci da manazarta na cewa matakin baya-bayan nan da alamun yin tasiri mai ɗorewa. a iya sanin mu a yanzu IS bata kan internet a cewar Eric van der Sip mai magana da yawun ofishin babban mai gabatar da ƙara na kasar Belgium a wani taron manema labarai makon da ya gabata a birnin Hague. Ya zuwa yanzu dai sakamakon ayyukan ƴan sandan haɗin gwiwar Turai da ƙungiyar tarayyar Turai suke yi da kamfanonin samar da kafofin internet kamar Telegram da Twitter da Google da Instagram ya tabbatar da wannan kisasin. Shugaban kasar Uganda Yoweri Museveni ya jagoranci ɗaruruwan jama'a jiya Laraba a wani gangamin yaƙi da cin hanci da rashawa. Yana mai bayyana masu cin rashawa a matsayin lababbu da ke sace dukiyar ƙasa. Transparency International ta sanya Uganda a matsayin ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi kowa cin hanci da rashawa a nahiyar Afirka, ƙasa da ƙasashen Kenya da Mauritania da Najeriya. Ƙungiyar Action Aid International a ƙasar ta Uganda ta ce gangamin da Museveni yake yi na yaƙi da cin hanci da rashawa ba da gaske ba ne, domin kuwa gwamnatinsa na da zarge-zargen aikata shi. Manazarta na zargin babban Sufeto General na Uganda da cewa yana kama ƙananan jami'ai da matsakaitan 'yan kasuwa ne kawai dangane da cin hanci da rashawa. To sai dai Sufeto General ɗin ya aminta cewa wasu manyan jami'an gwamnati na laɓewa bayan Museveni. To amma ya yi ikirarin cewa shugaban da gaske yake a yankurin kawar da cin rashawa.
You see, when he says I am ready to fight, it means he's ready to give them up.
Tace kaga idan yace ya shirya wa yakin to ko hakika ya shirya din kuma zai bankado su, don haka idan ka so neman su kuma idan za a yi masa adalci, idan zaka binciki mutanen da ke kusa da shi ba zai ce ka daina binciken su ba, abinda kawai yake cewa shine ku kawo mini tabbatacciyar shaida. Waɗannan labaran da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Wasu 'yan bindiga da ba a tantance ba sun kashe wani ma'aikacin jin kai ɗan ƙasar Japan da kuma abokan aikin sa biyar a gabashin ƙasar Afghanistan. Jami'ai sun ce an yi harbin ne da safiyar jiya Laraba a Jalalabad, babbar shelkwatar gundumar Nangarhar. Mai magana da yawun gwamnatin gundumar ya shaidawa muryar Amurka cewa Dr. Tetos Nakamura da sauran ma'aikatan kungiyar agajin lafiya ta Japan, wato JMS a takaice, suna kan hanya ne zuwa wajen wani aiki da ake yi sa'ad da aka kai musu farmakin. Attaula Kogayani ya ce Nakamura, wanda shine shugaban kungiyar agajin, ya sami mummunan rauni, an kuma kai shi a asibitin birnin inda anan ne ya cika. Ya kara da cewa direban sa ɗan ƙasar Afghanistan da wasu jami'an tsaron lafiyarsa na daga cikin waɗanda aka kashe. Ofishin jakadancin Majalisar Ɗinkin Duniya a Afghanistan ya yi Allah waddai da kisan na Dr. Nakamura, wanda ya bayyana da hari na rashin hankali ga mutumin da ya sadaukar da rayuwarsa ga taimakawa 'yan Afghanistan mabukata.
A gaida Murtala Faruku sanyi na da labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sai kuma rahotanninmu. Yayin da Najeriya take ci gaba da nemo mafita kan matsalar tsaro da take cinyewa a arewa maso gabashin kasar, Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙarƙashin shirinta na taimakawa ƙasashe masu tasowa ta horar da 'yan ƙato da gora da 'yan banga da kuma mafarauta, dabarun cuɗanya da al'umma da haɗa kai da jami'an tsaro. Matasan su 400 daga jihohin Adamawa da Yobe waɗanda suka zo cibiyar koyar da dabarun shugabanci da zaman ɗan ƙasa na gari da ke garin Jos na jihar Filato sun samu horo ne kan kaucewa take haƙƙin ɗan adam, fahimtar darajar al'adun al'umma da kuma haɗin kai wajen gudanar da aikinsu ba tare da nuna bambancin addini ko ƙabila ba. A cikin hirarsu da wakiliyarmu Zainab Babaji, Muhammad Shamsuddin daga jihar Adamawa ya bayyana yadda ya amfana da taron.
Sun koyar da mu akan in an zo a samu jami'an tsaro a samu a haɗa kai da su, idan ka kama mai laifi idan ka ɗauka ka kai musu su sun san yadda za su hukunta shi, kai karka ɗauki doka a hannunka.
Sunana Hauwa Haruna daga Jamaturu Yobe State. Idan akwai tashin hankali a area ko wani abu, za mu yi kokari da yanda abin da aka koya mana mu nuna musu hakan ba shi da kyau, mu zamar wa ɗan uwanmu da iyayenmu zaman lafiya a yankinmu.
Sunana Idris Shu'aibu Usman daga Adamawa. Ni na koya abubuwa da dama, musamman ma fannin leadership, shugabanci, da kuma yadda zamu hada kanmu ba bambancin addini ko na yare ko na wani kabilanci. An koya mana abubuwa da dama wajen irin musamman irin abu da yake faruwa a kasar mu Najeriya na harkan kidnapping da kuma maganan sace-sace mutane da kuma abubuwa da dama. So an koya mana yadda mu zamu nuna ma zamu fadakar da wasu cewa wannan abu ba shine ba. In ka rasa ba wai sai ka je ka cutar da wani kafin ka samu ba.
Wasu ƴan ƙato da gora kenan da ke taimakawa wajen samar da tsaro a jihohin Adamawa da Yobe. Ita ma sarauniyar yakin bakan Adamawa Aisha Bakari Gombi wacce ta yi fice wajen daukan bindiga da yakar ƴan ta'adda a yankin. Tace irin horon da matasan suka samu zai taimaka wajen samar da zaman lafiya.
Ai su matasa sune ginshikin al'umma, sune kuma za su kasance manya a gobe. Idan kuma aka horar da su suka samu ilimi suka samu tarbiyya mai kyau na gari to tabbas za a samu zaman lafiya. Mai kiranki musamman ma waɗanda ko da matasa ne waɗanda suke shiga ayyukan Boko Haram. To alhamdulillahi a yanzu dai kam mun samu gaskiya mun samu saukin al'amarin don matasan kowa ya gane wanda yake ciki ma yanzu yana addu'an Allah ya fidda shi.
Director General na cibiyar koyar da dabarun shugabanci da zama dan ƙasa na gari Mr. Jonah Bitrus Bawa yace matasan sun samu horo ne da zai canza tunaninsu ta yadda za su gudanar da ayyukansu bisa kan ƙa'ida.
Horo da muka bayar kamar yadda muka sani na daya capacity building muna so mu dai su ne yawanci bijilansu wanda suke taimakawa sojoji yakan wannan Boko Haram. So dole mu building capacity don su ba su da one basic military training. To muna building na capacity din su yadda za su zama physically fit, su zama mentally alert da kuma issue na mindset yadda za mu canja tunanin su su yi abin da ya kamata. Dole ne mutane da suna irin wancan abubuwa mu kawo su yadda za mu koyar musu su zama ƴan ƙasa na gari yadda suna yin komai su yi bisa ga ka'ida bisa ga doka.
Director General na cibiyar koyar da dabarun shugabanci da zama dan ƙasa na gari kenan Mr. Jonah Bitrus Bawa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Madalla gaida Zainab Babaji da wannan rahoton. To daga Najeriya bari mu leka makwabciyar ta Jamhuriyar Niger inda a wani yunkurin karfafa matakan gurfanar da masu hannu a ayyukan ta'addanci. Gwamnatin kasar da haɗin gwiwar Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya sun shirya wani taron horo na musamman domin jami'an tsaron kasar da nufin karantar da su muhimman dabarun tattara bayanai da ke da nasaba da ayyukan ta'addanci. Daga Yamai ga rahoton da wakilin Musulun Mumin Barma ya aiko mana.
Kowa ya taka doka ta taka shi.
Jakadan Amurka a Jamhuriyar Nijar Eric P. Witika kenan a yayin bikin bude taron horon da kasar ta Amurka ta shirya da nufin horar da jami'an tsaron kasar Nijar dabarun tantance sahihancin bayanai masu alaka da sha'anin ta'addanci. Jami'in hulɗa da 'yan jarida a ofishin jakadancin na Amurka Alhaji Idi Bara'u ya yi mana ƙarin haske akan makasudin wannan yunkuri na haɗin gwiwa.
Doka ta ce idan ana tuhumar mutum da wani laihi ko aikata wani laihi ko sa hannunsa a cikin wani aika-aika ya kasance an bi tsarin da shari'a ta tantance da shi cewa da an kai shi inda za a tabbatar da an gudanar da bincike. Yana da laifi a kai shi a gaban alkali a mishi hukunci daidai da barnar da ya aikata. Idan kuma an same shi da tsarki kuma a sallame shi. Waɗanda suka ba da mafaka ko ka ara wani babur ɗinka ko wata mota ko kuma gidanka ma ko gonarka domin a aji makan mai, duk wanda aka sama a cikin wannan barna zai ɗanɗana kuɗarsa a gaban doka.
Ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa sun jinjinawa yunkurin gwamnatin Jamhuriyar Nijar a can baya. Sakamakon lura da yadda kasar ta kafa wata kotun musamman mai alhakin hukunta mutanen da ake zargi da ta'addanci, sai dai shirin ya yi fama da wasu kurakurai. Dalili kenan mukaddashin ministan shari'a Maman Waziri ke ganin wannan horo zai taimaka a kauce wa tangarɗar da aka fuskanta a can baya.
Akwai waɗansu da yawa da suka yi ɓanna, mugun ɓanna, kuma suka kubcewa koti. Ba za a iya tsare su tunda babu hujjoji. Rauke kamata yi in aka zo fagen faman nan tare da 'yan ta'adda da akwai abubuwa da yawa waɗansu labarai da yawa da za a iya samu a nan kan fage wanda za a yi amfani da su a koti.
A dai bangare wannan zama ya baiwa bangarori damar saka hannu akan wata yarjejeniyar gudanar da aiki kafada da kafada tsakanin ofishin ministan tsaron Niger da na ministan cikin gida da takwaransu na shari'a da dai gefe kasar Amurka da reshen majalisar dinkin duniya mai yaki da fatauci da miyagun kwayoyi da aikata miyagun laifuka ONUDC ko UNODC matakin da wakiliyar wannan hukuma Elena Ricacho Hai ta ce yayi daidai da shawarorin da aka tsayar a yayin wani taron da aka gudanar a baya-bayan nan a Abuja akan batun tattara hujjojin fayyace ayyukan ta'addanci.
So la collecte, l'utilisation et l'échange d'éléments de preuve.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla gaida Sulaiman Mumuni Barma da wannan rahoton. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu a nan Washington na cewa karfe 12 na dare da minti 16. Ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka tonka huiba.
Sunana Bahauddin Abbasmashi, chairman na Satya Skills Acquisition. Ina da maganganu guda biyu ne kawai da nake so in yi.
Sunana Zainab Muhammad Bununu. Ni shawara na da zan bayar guda biyu ne ga gwamnatin tarayya.
Sunana Buhari Yunusa Kumariya. Yawanci na ji an fi mai da hankali akan akwai sakaki na iyaye da kuma akwai wani abin da zai iya faruwa. Ya kasance ba sakakin bane.
Matasa taron neman hanyar shawo kan matsalar sata kananan yara a Najeriya da muryar Amurka ta shirya a birnin tarayya Abuja. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da kowa shirin domin iyali na yau Alhamis ta farko a watan karshe na shekara ta 2019. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Daga cikin mahalarta wannan taro da sashen Hausa ya shirya domin neman hanyar shawo kan sace-sacen kananan yara. Akwai matasa ƴan gwagwarmaya maza da mata waɗanda suka bada shawari kan yadda suke gani za a iya shawo kan wannan matsala. Ga abin da suke cewa.
Sunana Bahauddin Abbasmashi, chairman na Satya Skills Acquisition. Ina da maganganu guda biyu ne kawai da nake so in yi. Magana ta farko, akwai abubuwa da dama wanda iyayenmu da kakanninmu suke yi. Ba mamaki kila ta bangaren addini kila ya zama wani abu daban. Da akwai tribal marks na mutane. Misali yanzu a ce Bafulatani yana da kalangu, ka gaya mani wani ya dauke shi ya kai shi wata ƙasa ko wani gari. A ganshi da kalangu za a ce kai wannan ba inyamuri bane. Ko kuma wanda yake da tsaga irin ta bare-bari da sauransu. Akwai marks na uku da sauransu na kowanne suna da. Yanzu duk an saki wannan. Daya kenan. Sai magana ta biyu da nake so in yi shine abun nan matakai hudu ne ya kamata. Matakan nan guda hudu suna da priority. Kowanne yana da girman shi. Babba daga ciki akan wannan matsala ta sace yaran da akai wanda shine maudu'in da muke magana akai tunda wasu bangaru suna zuwa ana dan kaucewa kadan daga ciki. Babban magana shine ya za a samu hanya da matakai da za a yi maganin wannan sace-sacen da akai musamman na yara da akai dinnan. Magana ta farko shine kamar yadda duk mutane sun yi magana, babban priority shine iyaye, sune number 1. Na biyu sune malamai. Me yasa malamai suka zama? Saboda malamai sune ke tarbiyyar yara tun suna kanana. Si guide nasu akan yadda za su tafi da al'amuransu. Na uku ita ce shine hukuma za ta shigo ciki, because authority ne akan ta, ta san ya al'umma ta suke ya kamata ta guide nasu da sauransu. Sai na ƙarshe wanda ba wanda ya kawo shi shine community. Community suna da rawar da za su taka akan unguwarsu. A da zaka ga cewa uba dan kana ko makwabci da sauransu zai iya hukunta yaro in yayi wani abu. Zai iya ganin yaro ya fito ila karame ba wanda ke je gida a sa miki wani. Amma yanzu abu ya lalace, zaka ga cewa makwabci da makwabci zaka ga ba wannan relationship din sauransu. Yaro ya fito sai bai ai ba dana bane, bai damu da shi ba. So wayannan abubuwan guda hudu idan aka bi su, iyaye, malamai, gwamnati da community, to insha Allah za mu samu nasara akan wannan al'amura.
Sunana Zainab Muhammad Bununu. Ni shawara na da zan yi zan bayar guda biyu ne ga gwamnatin tarayya. Da ta fadada wannan aiki na social worker din nan, tunda dama akwai ministry din ta hana daukan fasinjoji daga hanya sai a tashan motar da ta amince da su. Sannan su wa'annan ma'aikata na social worker din nan dama an riga an san su, wanda dama tuntuni muna ƙanana ana kiran su malaman da'a. Su wa'annan malaman da'a din su ne za su zauna a unguwanni su rinka ganin yanayin rayuwar mutanen unguwa da irin tarbiyyar su. Sannan kuma gwamnati idan ta saka wa'annan malaman da'a din, so ya kasance duk wani uba ko mahaifi da ya bar yaro kara azube, to fa a sa musu doka ko kuma a sanya musu wani kuɗin da za su rinka biya. To wannan kuɗin zai kasance gwamnati za ta samu kuɗaɗen shiga, sannan kuma su iyaye za su kula da 'ya'yansu ta wajen haka. Tashoshin mota kuma ya kasance duk motan da za ta tashi shi wannan ma'aikacin social worker ya san irin fasinjojin da aka ɗauka, sannan kuma shi zai iya ba da report. Kamar yadda shi Jada ya yi wani magana a kan wata yarinya, wani yarinyan da aka same ta inda a ce ma'aikatan social worker suna aikinsu yadda ya kamata, ga su ma'aikatan social worker ne za a kai wannan yarinya ko kuma su ne ma za su ganta farko su ɗauke ta sai su sada ta ga su 'yan sanda ko wani abu da ya dace haka ko shi masu anguwanni. Saboda haka ni ina kira ga ita gwamnatin tarayya da ta faɗaɗa wannan aikin social worker din su ne watan malaman da'a kenan.
Sunana Buhari Yunusa Kumriya. Yawanci na ji an fi mai da hankali akan akwai sakaki na iyaye da kuma akwai wani abin da zai iya faruwa ya kasance ba sakakin ba ne. Misali, a inda nake zaune a Maraba a shekaran da ya gabata akwai makocina wanda matarsa suna zuwa makarantar Islamiyya karfe 10 na safe, kuma in sun je makarantar nan akan aje yara a kofar makarantar, akwai wanda yake kula da su waɗannan yara an zo da su, su kuma su shiga ciki a koyar da su karatu. To me san kayan ka Hausawa sun ce ya fika dabara a wannan tasa, ina ganin ko irin waɗanda suke bibiyar irin wannan lamarin akwai shi wanda yake kula da wannan yara kafin ya shiga gurin da zai ba haya ya fito. Yana fitowa kafin ya fito sai zo ya samu yaro daya babu shi an dauke shi, wannan yaro yaron makocina ne aka yi ta biye-biye ba inda ba a je ba, amma wannan yaro har zuwa yanzu ba a gano inda yake ba. Kaga wannan a iya cewa akwai tsaro ko kuma akwai waɗansu matakai da su kansu malaman makarantar ko kuma iyayen yaron suka bi, Allah ya kawo kaddara ta gita akan wannan. Sannan kuma ina da tambaya ga shi wakilin jami'an tsaro, akwai wani abu da yake faruwa ta ɓangaren su na jami'an tsaro, don ko a satin nan da ya gabata akwai yaron abokina wanda an kama wani ya yi wa yarinyarsa 'yan shekara 6 fyaɗe. Wannan yarinya shi ba wannan abokina wata matar yake kasawa wanda dududu jarinsa gaba ɗaya bai fi na 20,000 ba. Ina tabbatar maka tsakanin police station da aka je da zuwa lafiya da aka yi ya kashe kuɗi a ɗan wannan tsakanin ya fi naira 50,000, wanda ƙarshe ma sai ta ce ya haƙura da wannan kes ɗin bayan zafin abin da ya sami yarinyarsa, bayan jarin da yake takama da shi yadda yake ɗan siyan kaya da shi yake siyowa isiyar ikaiwa 'ya'yansa abin da za su ci. Wannan sun zo IP wanda kes ɗin yake hannunsa sai ya anshi kuɗi zai yi wani abu. Duk da yake na ɗan sauka da kanmu duk inda muke yi, to ina tambaya ne ga shi, to shi idan mutum ya shiga cikin irin wannan hali ba shi da kuɗi, wannan hanya ya kamata ya bi domin warware wannan matsala? Don na san wannan matsaloli ba iya kansa ba, akwai mutane da dama waɗanda suna kan wannan ba kuma su da yadda za su suna ji suna gani wannan abin zai gagare su.
Slavery da muke kuka da shi shi ne advanced slavery muke fama da shi yanzu. Akwai wani ba dole wai bawa ɗin in the time bawa ba ne, akwai case da muka taɓa yi aka kama wata magajiya 'yar arewa ce, center ce, ita ne take recruiting house helps masu aiki. Za a sato inda za a sato wanda suka gudu daga inda suke, bambancin dai 14 years and above compared to wannan na yaran nan. Za a kawo su a aje su 2-3 years an juya kwakwalonsu an brainwashing ɗinsu a tuttura su su yi ta aiki gun mutane. A nan Abuja aka kama wata kwanaki ma the same thing. Now back to the issue, process da aka bi aka kama dinan, kuma we can't compare wannan directly da yellow. Kaga na yellow shi directly da ita shedu komai kowa na can, wannan an kama wanda suka saya yaran, akwai wanda suke da syndicate ɗin wanda in ka je kai prosecuting wayannan kadai a wayannan kawai maganan zai kare. In akwai babba a ciki kaga ba za a sake jin maganan su ba, don yanda shi ya fada da dan arewa da dan kudu duk da hannunsu a wannan harkan din nan, wanda aka ba izini wani shi ya ce 200,000 ake biyan sa ya kawo kowane yaro. Kaga akwai wanda shi kuma miliyan 1 za a bashi ya kawo yaron nan, cikin miliyan 1 ya ba wannan 200,000. So traces din ne it's quite long, ba a take bane za a shiga kotu a ce don mun kama wayannan mu gubar da su kare an bar case din kenai. Dole I dig it, it might take some time, amma for now social media kuma is helping and is spoiling the issue. Don 80% abun da ake sakewa yanzu ba ma gaskiyan ba, duk abun da aka ji a tura, wani yana zo ne a kauye a can dama turu bai ma san me yake ciki a Onitsha ba, yana da phone, duk abun da ya tweeting shikenan ya tafi ya wuce, ba za a verify ba, ba za a recasting ba, haka muke fama da su.
Abin da zamu iya dauka kenan daga wannan zaure da fatan shawarwarin da aka bada za su taimaka wajen shawo kan wannan matsala. Muna kuma ƙara godiya ga dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga wannan shiri, musamman waɗanda suka halarci taron da kuma wakilan mulki birnin tarayya Abuja da suka jagoranci shirin. Yanzu a madadin su duka da kuma Chibahiro Dodone da daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com. da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne.
Madalla a gaida alheri Grace Abdu da shirin domin iyali. Yanzu kuma ga Murtala ya dawo da labarai, amma wannan karan a takaice.
To Hafiz, manyan masana uku a sha'anin tsarin mulki sun shaidawa kwamitin majalisar wakilan Amurka cewa shugaba Donald Trump ya aikata laifin da ya cancanci ya tsige shi ta hanyar tursasawa Ukraine ta gudanar da binciken da zai amfane shi a siyasance, yayin da ɗaya masanin ya musanta haka. Ana hasashen cewa ayyukan yaɗa labaran ƙungiyar IS na tangal-tangal a kafofin sadarwa na intanet, bayan da jami'an nahiyar Turai suka kai farmaki ga dubban shafukansu na aikewa da saƙonni. Shugaban ƙasar Uganda Yoweri Museveni ya jagoranci ɗaruruwan jama'a a wani gangamin yaƙi da cin hanci da rashawa, duk da yake manazarta na ganin ba da gaske yake yi ba. Masu suka a kan lamiri sun bayyana cewa shekarar bara ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Transparency International ta sanya Uganda a matsayin ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi kowa cin hanci da rashawa a nahiyar Afirka. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayyana daular Iran da cewa tana tangal-tangal, inda ya ce Isra'ila ta ɗaura ɗamarar mai da martani ga hare-haren da ƙasar take kaiwa. Netanyahu ya bayyana haka ne a jiya Laraba, sa'adda yake tare da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo, a yayin da su biyun suka ziyarci Lisbon daban-daban domin tattaunawa da shugabannin ƙasar Portugal. Iran tana kai hare-hare yanzu haka a Syria, Lebanon da Iraqi da kuma Yemen da Gaza, a cewar Netanyahu. Ya gode wa shugaba Trump akan ci gaba da matsin lamba ga Iran, yayin da Pompeo ya bayyana goyon baya ga 'yan ƙasar ta Iran masu zanga-zanga. Pompeo ya ce waɗannan mutane ne da ke neman 'yanci da sahihiyar hanyar rayuwa, haka kuma sun gane barazanar 'yan mulkin danniya da ke shugabancin jamhuriyar musulunci ta Iran. To sai dai daga Prime Minister har Pompeo ba wanda ya taɓo zancen ƙudurin Netanyahu na mamaye gabar tekun Jordan da ke yammacin teku.
To masu sauraro, nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau, amma kada ku nisa nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kafin mu sallama da ku, muna mika sakon ta'aziyya ga iyalai da 'yan uwa da kuma abokanan Mallam Rabiu Headmaster dan masanin Saminaka da ke jihar Kaduna, Najeriya. Da Allah ya yi wa rasuwa jiya, da fatan Allah ya ji kansa da rahama, amin. Kada a manta za a iya aiko mana da sakonni a kodayaushe ta hanyar email ta adireshinmu hausa-service@voanews.com, ko kuma ta wayar tarho a kan lambarmu alamar tarawa 1-202-205-9945. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Murtala Faruku Sanyina da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Chibahiro Diodune da ya taimaka wajen haɗa shirin kuma ya ba da umarni, da ma injiniyanmu na wannan lokaci Paul. Ni Muhammad Hafiz Baballa daga nan birnin Washington DC ke cewa sai mun haɗu a shirinmu na hantsi.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.